نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 18 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin suratul isra aya ta 16 insha Allah muna yin wannan tafsiri a wannan masallaci na Al-Furqan ne albarka a wannan gari na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka muna kuma godiya ga Allah madaukakin sarki da ya shayar da mu ya ba mu ruwa mai albarka da kyawun yanayi tun jiya da dare Allah madaukakin sarki ya saka mana albarkarsa Allah ya sanya mana albarka a wannan ruwa wannan yace dan Allah in menene fassarar wannan ayar fa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wannan idan maganar Allah ta afko akan su zamu fitar musu da wata dabba daga ƙasa tana yi musu zance tana musu magana cewar mutane sun kasance ba sa yaqini da ayoyin mu wannan ɗaya daga cikin alamomin sa'ar alkiyama ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewar idan ɗaya daga cikin su ya afku to za a rufe kofar tuba shine dabba wadda za ta fito daga bayan ƙasa daga cikin ƙasa wadda za ta rinka zance da mutane tana nuna musulmi da kafiri kuma Allah ya ji tafsirin ta zai zo cikakke a cikin karatunmu da muke na tafsiri inda rai da lafiya kasancewar wace dabba ce duk insha Allah muka zo tafsiri za a ji sannan idan mutum zai yi alwala a bandaki ko wankan janaba yaya zai yi wajen bismillah zai yi a bayyane ko a asirce saboda bayan gida ne akwai magana biyu ta malamai matabar Malik shine cewar zai yi a zuci ba zai yi a bayyane ba saboda bandaki ba a ambaton Allah kamar yanda shi Malik ya tafi akai mazhaba ta biyu tace mazhabar Imam Shafi'i cewa babu laifi yayi domin an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ya kasance yana ambaton Allah a kowane halinsa amma kasancewar da akai masa sallama yayin da yake kama ruwa bai amsa ba sai daga baya ya amsa sallamar yace inni karihtu an adkura Allah illa ala tuhur ni naki na ambaci Allah face ina cikin tsarki an dauke shi wannan ba akan haramcin mutum ya ambaci Allah bane yayin da yake bandaki kuma a lokacin ai ba akan yana qabaul haja ne yana kama ruwa ne sabanin idan mutum ya zo a waje wanda yake kamar wajen da aka tanada domin yin alwala babu laifi idan dai ba akan ba a tsirara yake ba yana qabaul haja babu laifi ya ambaci sunan Allah wannan shine mazhabar Shafi'i kuma lokacin da muke karatun sahihul Bukhari abinda muka rinjayar kenan cewa babu laifi mutum koda a cikin bandaki ne ya ambaci sunan Allah jalla wa ala domin yin alwala ko domin yin wanka kada ya bar wannan wato sunan ta kubce shi amma kamar yanda nace akwai mazhabar malamai kuma wannan shine mazhabar Malik kuma shine a cikin littafin mu duk da muke karantawa na fiqhu kan cewar mutum ba zai ambaci Allah ba ba zai ambaci sunan ba zai yi bismillah ba a cikin bandaki dan haka ne ma ake cewa idan mutum zai shiga bandakin kafin ya shiga ne zai bismillah amma daga zarar ya shiga sai dai yayi a cikin zuci amma kamar yadda muka rinjayar amma tabar Imam Shafi'i duk babu laifi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane hali halin da mutum ba zai ambaci Allah ba yayin da yake tsugune yana kama ruwa ko yana bayan gida shine ba zai ambaci sunan Allah ba a lokacin koda ana kiran sallah yaji ana yin kiran sallah zai yi ijaba a zuci amma ba zai yi ijaba yayin da yake tsugune a wajen biyan bukata ba amma in yana cikin bandaki alal misali ko wanka yake yi wanka babu laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yana wanka an yi masa sallama ya amsa kamar yadda yazo a hadisin ummu hani in kamar yana wanka ana kiran sallah zai iya ijaba a cikin a wannan wajen a cikin bandakin saboda umumin fadin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane hali nasa wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace Allah ya karawa malin lafiya game da matar da ta daure ta daura mage dalilin haka ta shiga wuta ina buƙatar ƙarin bayani game da da tawa magen shekara ta biyar kenan a hannuna bata taba fita waje ba kuma ba ta cin duk wani abinci sai nama ko kifi shekaru hudu baya mun yi kokarin fitar da ita akai ta can wani guri da za ta dinga samun abin da take so ta ki fita daga sannan ta daina daga sannan ta daina yadda da kowa kuma sai dai idan muna cin abinci ta ci nama ko kifi saboda haka ba ta girma don ta takaita ne kadai ga nama ko kifin da muka bata wanda muke ci dai ku yaye ta daga nama ko kifi ta saba ana yaye sai ku yaye ta in kuka sa mata daidai abin da yake za ta iya ci sauran abinci in ta rasa nama ko kifi din za ta ci wannan na'am sai dai ta mi idan kuka kyale ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi isma'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lahiya tarakatha wa lahiya at'amatha wa lahiya tarakatha ta'kulu min hashashil ard bata ciyar da ita ba bata kyale ta ba ta rinka ci daga wato kwari da suke bayan kasa in kun yi bakin kokarin ta kuna sakinta in ta shigo gida kuna korarta ta fita waje ai komai da tarbiya ake yi kun shagwabata lokacin da wadata yanzu kuma al'amari ya zo ba kamar da ba yanzu mutum din ma waye yake cin nama da kifi kullun balantana dabba ora ka wannan mala'un mage ce Allah ya taimake ku ya halatta mutum yayi ta maimaita sura daya a sallar nafila ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta maimaita aya daya a sallar nafilar dare da ita yayi qiyamul layl baki da ita yake ta maimaitawa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kamar yadda yazo a hadisin Abi Dharr radiyallahu anhu saboda haka ya halatta in ya halatta kai aya sura min babi aula na'am a'a ai ba a karatun alqur'ani a sujada da ruku ma'ana a wajen da ake karatun alqur'ani bayan ake karatun sura bayan karatun fatiha amma a ruku da sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana ni karatun alqur'ani a ruku da sujada saboda haka ba a yi na haka ko irin addu'o'i da za ku gani an cewa mutum yayi wata addu'a an bashi wani lakabi kaga akwai ayar qur'ani da ake karantawa a ruku ko sujada kasancewa wannan ya ci karo da sunna ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan dan Allah ayi wa masu kashe sabuwar fankar dinkin sabuwar fankar masu kashe sabuwar fankar jikin bango magana domin dai tana rage zafin masallaci yayin sallar asham sai kawai ka ga wani daga wajen masallaci ya shigo ya kashe ta to gaskiya wannan wato idan kowa da kowa zai abin da ya ga dama a masallaci to shike dole a samu rigima sai wani yayi wani ya ce a ba za a yi ba iya adadin mutane iya sabanin ra'ayin su da abin da suke so saboda haka idan kowa zai bi ra'ayin sa ne da abin da yake so kaga ba za a taba haduwa ba shi yasa ake shugabanci kuma shi yasa ake ba ma mutum alhakin aiki wanda kuma yake akan aikin sa a kyale shi duk ayyukan da kuke gani a masallacin nan kowa akwai wanda aka tsora shi saboda haka ka kyale in ma ka ji abin bai yi ba ka zo ka gaya ma wanda ka gani jami'ai na masallaci sai su san yadda za a yi saboda haka a kyale da Allah ana kula kuma in an ji zafin yayi zafi akwai wanda suke kula wanda yake za su gyara abin da yasa aka sa su kenan don a rage zafin iska tana shigowa to sai dai kuma kun san masallaci daban yake da masana'anta. Masana'anta za ka yi ta jin ihu, amma masallaci ana son nutsuwa. To aunawa ne na maslaha, wace maslaha ce tafi? Maslahar samun wannan nutsuwan ko kuma maslahar samun saukin karatu, samun saukin yanayi? Idan zafin yayi zafi karatun ma ba za ka mai da hankali ba ka ji abin da ake faɗa. Saboda haka sai kada mutane su rinka ɗaukan doka a hannunsu, akwai masu yi insha Allah, wanda kuma aka ga yana yi a yi masa nasiha. Idan iyayen mutum suka sa shi yin wani wurdi har adadin 100,000 domin wata buƙatarsu, to mutum zai yi ne ko kuma ya zai yi? Kasancewar yin hakan bai zo a sunna ba a sharuwa lafiya. Ya danganta da abin da suka ce kai. In suka baka wurdi suka ce kai, kai ka je kai musu irin abin da zaka yi da ka san kancewa na biyan bukata ne. Ka je karanta Qur'ani, ka je karanta, ba kai kayi wannan ba shine kai musu biyayya. Addu'a suka ce kai. Saboda haka musamman idan kuma wanda suka bayar ma ya saba ya kunshi kiran wani suna ba Allah ba, bai halatta kai shiru ba, sai ka gaya musu. Idan alal misali sun baka sunayen waɗansu rauhane ka ja, nan dole ne ka gaya musu kan cewa ga abinda malamai suka ce, ga abinda addini, ga abinda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar. Amma idan addu'a ce mujarradi, an ba su kan cewa alal misali za a karanta Yasin kafa wani adadi, aka baka kai ma wani adadi wanda yake za ka karanta, sai ka je ka yi daidai gwargwado da sauran addu'o'i wanda yake za ka yi, na Allah ya biya musu bukata. Na'am, ba lallai sai wannan din ba. Na kasance ina aiki a Kaduna amma iyalina suna Kano. Ranar Litinin nake tafiya Kaduna, na dawo Kano ranar Juma'a. Ya lamarin kasaru zai kasance kenan. Sannan na taba jin wani malami ya ce yin kasaru wajibi ne. Na farko dai ya danganta, idan kana da iyali a can Kaduna ka zamanto sahibul manzilai, manzilata sahibul manzilai, mai gida biyu, wanda maliki ya magana akan su a cikin mudawwana yace ko ina yaje ya zamanto masa gida zai cika sallah ba zai yi kasaru ba. Babu din a wajen Malik rahmatullahi alaihi mace ce in kana da mace, saboda mutum in yana da mace a waje ba kamar in yana da boyi bane wanda zai masa aiki. Waɗansu kuma suna ganin kan cewar a'a, in dai kana da gida wanda yake in ka je ka zauna a gida baka buƙatar a ce matafiyi ne kai. Yanda in zaka tafi masalan daga Kano zaka tafi Kaduna, ba sai ka dauki akwati ba, ba sai ka yi tanadi ba, ba sai ka dauki guzuri ba, saboda kana da gida da kaya a can, da kayan abinci, da mai dafa maka abinci, ko kuma akwai wanda dai yake zaka zai dauke maka hidimar bakunta ka ji kamar a gida kake. In ka riga ka yi wannan tanadin a wajen waɗansu malamai ka zamanto sahibul manzilai, zaka cika sallah a ko ina. Amma a wajen Malik ya kayyade da cewa sai in kana da mace a wajen. Kuma akwai ma'ana a cikin maganar Malik rahmatullahi alaihi, dan duk abin da wani zai maka ba kamar in kana da mace a waje ba. Saboda haka a babu din a wajen Malik, in baka da mace a waje kai bako ne a wannan wajen. Saboda haka tunda haka ne zaka rinka yin kasarun sallarka har sai ka dawo Kano inda iyalinka suke. Amma kasancewar kasar wajibi ne, wannan shine maganar Sa'ifa daga cikin malamai. Amma as-sahih cewa kasaru rukhsani, dan haka idan mutum ya cika sallah ba za a ce sallar sa bata yi ba, amma ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za a ce sai ya sake wannan sallar ba, ba za a ce sai ya sake wannan sallar ba, saboda abinda aka ruwaito na waɗansu sahabbai da suke cikawa a wajen da ake yin kasaru, kamar sayyidina Uthman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru a Mina, amma sayyidina Uthman ya cika sallah yana raka'a hudu, duk da yake waɗansu sahabbai sun saba masa akan cewar wannan ba sunna bane, kuma wannan yake shine sahihi. Amma saboda sayyidina Usman yayi tawili ba su saba masa ba, sun bi shi. Kaga idan da kamar a ce bai halatta a bi shi ba, da yin sallar bata inganta ba, sahabbai ba za su yi masa biyayya a nan wajen ba. Amma kasancewa sun yi masa biyayya ya nuna sallar ta inganta, sai dai ya bar al-afdal. To idan ku ka bar, idan shugaba ya bar abin da yake shine al-afdal, to gara ka bi shi akan abin da yake shine mafdul, wanda yake koma baya, bisa ka saba masa kai abin da yake shine yafi daraja, domin ladan biyayya gare shi yafi bisa ladan da zaka samu in kai abin da yafi daraja, da kuma barnar rashin biyayya a gare shi tafi barnar rashin yin abin da yake shine al-afdal. Sannan na karanta a shafin su munajjid, Sheikh Salih al-Munajjid kenan, cewa in dai mutum ya ji kiran sallah to dole ya je masallaci koda yana kasaru sannan kuma wai idan mai kasaru ya samu liman mai zaman gida amma bai riski raka'a ba to in ya tashi zai yi sallah raka'a biyu ne maimakon hudu a idan mutum yana kasaru ya ji an yi kiran sallah al-afdal ya je sallah tare da liman amma ba dole bane tunda asali shi matafiyi ne sai dai sallah tare da jama'ar musulmi shine al-afdal gare shi musamman in ya zamanto wannan ba zai tasiri akan wato takura masa na kasancewar sa matafiyi ba tunda shi ya kasance yayi nuzuli ya sauka a waje kamar zai yi kwanaki sai ya zauna a nan ana kiran sallah to sai ya cika sai ya biye sallah tare da liman wannan shine yafi wannan shine fatuwar malamai saboda umumin abin da yazo na cewar sallar jami'i tafi mutun yayi sallah shi kadai koda kuwa sallar shi kadai din ta kasaru ce wanda yake tace sunnarsa an ma dangane da cewar idan mutun ya shiga sallah tare da liman mai zaman gida sai bai samu raka'a ko daya tare da shi ba sai in liman yayi sallama sai ya tashi ya kasaru wannan haka yake a bisa saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah idan mutun ya samu raka'a tare da liman shine ya samu hukuncin sallah da lokacinta da falalata abubuwa guda uku kamar yadda Ibn Abdul Barr ya fada hukuncin ta shine ka same ta in ka same ta a sallar zaman gida ka same ta a sallar zaman gida in ka samu raka'a daya tare da liman da yake zaman gida kuma kai matafiyi ne to raka'a hudu zaka tashi kai amma in baka samu raka'a ko daya ba ka same shi har ga ya dago daga ruku ko yana sujada ko yana zaman tahiyya baka samu raka'a ko daya ba to baka samu hukuncin sallar liman ba saboda haka sai ka koma sallar ka mecece sallar ka kai kadai kasaru sai kai raka'a biyu ai baka samu sallar ba saboda mafhumin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka samu sallar liman ba sai ka samu raka'a wannan kabbarar ka shiga amma ka shiga cikin kurkukun liman sai ka bi shi to amma ba za ka dauki hukuncin sallar sa ba sai in ka samu raka'a daya saboda haka idan ka shiga bayan ya riga ya dago daga ruku baka samu raka'a ko daya ba to hukuncin sallar ka zaka yi sai kai kasaru wannan bisa mafhumi ne fahimtar kuma akwai fatoyin tabi'ai akan haka Ibn Abdul Barr ya kawo su a cikin al-Istidkar ba zan iya kiyaye waɗanda suka yi fatawa akan wannan ba amma Ibn Abdul Barr ya kawo su a bazan ai kana cikin sallar ba za ka yi sallama ba idan kai kabbara ka shiga tare da liman ka same shi a zaman tahiyya in yace assalamu alaikum sai ka miƙe kai kabbara domin in ka samu liman a wato cika na sallah za ka miƙe da kabbara in ka same shi a mara shine za ka miƙe ba da kabbara ba kamar ka samu liman a raka'a ta ɗaya raka'a ɗaya za ka yi to in ka tashi ba za ka yi kabbara ba domin kabbarar da ya yi ta zama ta wadatar maka akan kabbarar ka ta miƙewa so da ka miƙewa za ka yi kawai ka fara karatu amma in ka samu liman a cika kamar ka same shi a raka'a ta biyu ko raka'a ta hudu to in ka tashi za ka tashi da kabbara ne domin waccan kabbarar da kai ta zama ce saboda haka za ka tashi wata kabbara ta intiqal sai kai kabbara yayin da kake a raka'a ta biyu ka same shi ko raka'a ta hudu dan haka kaga wannan in ka miƙe sai kai kabbara sai kai raka'a biyu kawai in azhar ce ko la'asar ko isha domin dama ita ce sallarka kasaru wannan saboda haka wannan fatwa ta Sheikh Salih Al-Munajjid haka take ni ma nayi muwafaka da shi sai dai akan cewa wajibi ne ka je kai sallar jami'i idan kana kasaru in ka ji an yi kiran sallah wannan ya tafi ne a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal na cewar wajibi ne mutum yayi sallar jami'i idan ba wani uzuri ne ya gitta ba saboda haka yayin da yake zauna a gari in yaji an kiran sallah wajibi ne ya je sallar jami'i wannan ita ce mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin madahibul arba'a shine kadai ya tafi akan wajibcin sallar jama'a amma sauran malamai sun tafi akan cewa sunna ce mai karfi na zai samu ladan jami'i wannan da falala ne saboda hadisin rajulun minal ansar wanda yazo a cikin sunan abi daud zai samu Allah zai rubuta masa ladan jami'i ai shine fa'idar ma yayi sallah tare da liman ko ita sallar jami'i in dai ka nufota ko ka zo masallaci ka tara an yi sallar kai sallah kai kadai za a baka ladan jami'i kamar yadda wannan hadisin na sa'id ibn al-musayyib ya nuna don Allah malam yayi mana gamsasshen bayani a game da kasaru
to duk wannan a ai ba zai yiwu ba. Allah ya kara mu lafiya da tsawon kwana, amin. To sai jawabi na karshe, akwai committee kun san duk shekara muka akan yi kokari a wannan majalisi na yin hidima ga ƴan uwanmu da suke kurkuku, musamman fanso waɗanda suke ake bin su ba su suka. Duk da yake an kafa cibiya wadda take ita ma tana kokari akan wannan Ramadan initiative, daga wannan masallaci aka kafa ta, kuma wannan cibiya ta yi abubuwa kuma tana kan yi masu yawa, ba kawai a kurkuku ba, har da gidan yara da sauransu, kuma insha Allah za a samu bayani cikakke akan abin da suka yi. Amma wannan aikin da yake an riga an fara ba za a daina shi ba, za a ci gaba, kuma ga sunayen ƴan committee wanda yake za a je ana kiran su da wannan sanarwa, gayyatar su ne zuwa ga sanar da su ne, kuma za a sanar da su lokacin da za su yi meeting. Shugaba shine Malam Ali Abdul Qadir, ɗaya daga cikin naiban wannan masallaci, kuma shugaban kula da harkokin project na wannan cibiya ta Al-Furqan. Mataimakinsa Muhammad Mudassir Al-Hassan, Muhammad Mudassir Hassan, sannan Rabi'u Musa Adam shine secretary, Ishaq Yaqub Ladan na Al-Furqan shine ma'aji, sannan Malam Ismail Muhammad shi Ladan na farko na Al-Furqan shine member, Malam Musa Abdul Aziz member, Imamuddin Yusuf Zubair member, Engineer Adam Abubakar member, Mubarak Aminu Usman member, Alhaji Hamid Suzara member, Brother Ishaq Ahmad member. Saboda haka za a sanar da su lokacin da za a yi meeting insha Allah, Allah ya taimaka. Kuma da wannan sanarwa, abubuwan da suka shirya za a zo a sanar domin neman gudumawar ƴan uwa daidai gwargwado insha Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أمرنا مطر فيما فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
الله يجزي. وإذا أردنا أن نهلك قرية, idan muka yi nufin mu halakar da alƙarya, wannan nufi na ƙaddara. Nufin Allah iri biyu ne, akwai nufi na shari'a wanda shine abin da zai hukunta, wannan zai iya afkuwa ba lalle kuma zai iya zamanto bai afku ba. Akwai kuma nufi na wato halitta na ƙaddara, wanda duk abin da Allah ya nufa na ƙaddara dole ya afku, kuma ba lalle ya zamanto ya dace da shari'arsa ba, domin duk abin da Allah ya nufa ko da bai dace da shari'a ba sai ya afku. Kamar kafirci, Allah ya nufi kafirai za su yi kafirci, duk da yake kafirci Allah baya so, amma dole sai ya afku saboda nufin Allah ne. To idan Allah ya nufi halakar da alƙarya, amarna mutra fiha, sai mu umarci mani'intan cikinta, fa fasaqu fiha, sai su fasikanci, wato sai mu umarce su a harsunan manzanni, umarce su da imani da kyautata aiki da rashin sabo, sai su saba, shine fa fasaqu fiha, sai su fasikanci a cikin alƙarya, fa haqqa alaiha alqaul, sai zancen Allah, maganar Allah ta narkon da yayi, narkon da Allah yayi na cewa wanda ya saba Allah zai masa azaba, haqqa sai ya tabbata, ya cancantu wato ya fada akan ta, maganar ta tabbata akan su na cewar narkon da Allah yayi za a zartar da shi a kansu. Fadammarna ha tadmira, sai mu halakar da ita halakarwa. At tadmir shine rusawa, kamar yadda in aka rusa gini za a ce in ka rusa gini za ka ce dammartuhu, wato Allah zai rusa ta gabaki ɗayanta da waɗanda ke cikinta da abin da ke cikinta. Sannan Allah ya ce wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh, da yawa muka halakar na tsariku na al'umomi, min ba'di nuh, daga bayan annabi nuh. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, kuma ubangijinka ya isa
ya zama ya isa mai cikakken sani mai ba da labari ga zanuban bayinka kuma mai gani ga zanuban bayinsa kuma ga mai gani ga ayyukan su na zanubai da suke yi. Bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar baya yin azaba sai ya aiko manzanni, azabar kuma ishara ce ga azabar duniya, baya halakar da mutane ba tare da ya musu hanzari ba, wannan sunnar Allah ce. To wata sunnar kuma ta Allah, domin waɗannan ayoyi duk suna bayanin mana yadda Allah yake gudanar da abubuwan su ne abubuwan sa, dan mu sani wanda yake mu kuma mu yi shayin sha'anin Allah, mu yi shayin al'amarin Allah, domin wannan ya kunshi ban tsoro ne akan waɗanda wato suke fasikanci, suke keta umarnin Allah, suke saba ma manzannin Allah, kamar yanda mushrikai suke saba ma umarnin manzon Allah a harshen manzon Allah, umarnin Allah a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah madaukakin sarki sai ya a cikin wannan ayar ya nuna wata sunnar tasa cewar idan halaka ta idan Allah ya nufi halakar da alƙarya, to Allah zai aiko musu da manzo don ya yanke musu hanzari, ya umarce su da umarni, shine amarna mutrafiha, sai mu umarci mani'imta. To sai su mani'imta masu ni'ima wanda a sunnar Allah su ne jagaba wajen yaki da manzannin Allah, su ne jagaba wajen saban Allah, shi yasa Allah yake cewa zarni fazarni wal mukaddibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila, kyaleni da masu ƙaryata sakona, ulin ni'mati ma'abuta jin dadi, an'ama shine jin dadi. Saboda haka al mutraf ma'ana al mutraf alladhi atraftahu ay a'taytahu turfa, wanda ka bashi at-turfa, at-turfa shine ni'ima da jin dadi. Wato waɗanda Allah ya ce fafasa amarna mutrafiha, sai mai umarni ga mani'imta, manya-manya jagorori masu hannu da shuni a cikin wannan al'umma sai su fasikanci. To su ne in suka yi fasikanci, fasikancin mani'imta ya kunshi ma'ana guda biyu, yayin da suka yi ni'ima, yayin da suka yi fasikanci sauran ƙananan mutane bin su zaci, saboda haka sai barna ta game gabaki ɗaya. Sannan kuma ma'ana ta biyu, saboda ni'imar su da ƙarfin su da girman su ba a iya musu inkari, masu inkari sai su yi rauni wajen yi musu inkari, saboda su ne da mulki, su ne da dukiya, su ne da alfarma, su ne da makami. Saboda haka Allah ya shirya yadda al'umma take halakarwa, take ɓaci da wato gurɓacewar masu hannu da shuni a cikinta, daga sun lalace sai al'umma, sai Allah shikenan sai barna ta gane al'umma, sai Allah ya darkake ta. Wannan sunnar Allah ce. To a cikin wannan ya kunshi ban tsoro ga mushrikan Makka da kuma duk waɗanda yake za su zo a cikin al'ummomi, musamman wanda Allah ya ba su ni'ima. Ban tsoro ne gare su kan cewa daga gare su halakar al'umma take zuwa, a cikin jin daɗin su, dan suna ganin ba za su ji daɗi ba sai sun saba ma tafarkin manzannin Allah, ba za su samu jin daɗi ba sai sun saba ma tafarkin manzannin Allah. Yanzu ka duba ka gani, akwai a cikin garuruwan mu wanda idan aka tashi aka yi wa'azi akan a bar aikin mutanen Annabi Lot, za ka ji ana waya ta ko ina cewa malaman nan fa ya kamata su shiga taitayin su, gargadi ake musu ana cewa su shiga taitayin su. Wannan ya faru a cikin waɗansu daga cikin garuruwa, limamin garin ya zo yake gaya mu, daga cikin garuruwan Najeriya, saboda ɗabi'ar al-mutrafun shine a kyale su su sharholiya su yadda suke so. Kuma ɗabi'a wannan sunnar Allah ce. Allah ta'ala yace wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wama nahnu bimu'adzabin. Allah yace ba mu aiko a wata alƙarya ba da wani mai gargadi, face mani'imta a cikin wannan alƙarya sun ce mu mun kafirta da abin da aka aiko ku da shi, kuma sun ce mu ne muka fi yawan dukiya, muka fi yawan ƴaƴa, dan haka ba za a yi mana azaba ba, saboda suna ganin wannan dukiya da yawan ƴaƴa din ita dalili ce kan cewa ai Allah ya ni'imta su. Saboda haka ko a lahira ma su ne ma'abuta ni'ima, kuma su ne waɗanda suke jagorancin yaƙi da manzanni da kare gargajiya, Allah ta'ala yace wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Allah yace tamkar haka ne ya Rasulullah, bamu aiko da wani mai gargadi ba a cikin alƙarya kafin kai, face mani imta a cikin su sun ce mu mun samu iyayenmu akan wata akan wani addini kuma mu muna nan muna bin tafarkin su ba za mu canza ba. Wato su ne masu kare abinda suka samu kansu, abinda suke yi na barna su dangana shi zuwa ga magabata, gyaran da annabawa suka kawo su ce mu ba za mu ba. To ka gani, dan haka to anan menene Allah ya dangana sababin halakar alƙarya da fasikancin mani'imta? To me laifin waɗanda yake su ba mani'imta bane, tunda Allah ya ce fadammarnaha, alƙaryar gaba ɗaya da mutrafun da ba mutrafun ba duk Allah ya halakar. To ya aka halakar da waɗanda ba mutrafun ba bayan sababin ɓarnar daga wajen mutrafun suke? Jawabi biyu. Jawabi na farko shine cewa sun bi mutrafun a cikin ɓarnar su. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Mun bi manyan mu da shuwagabannin mu, mun yi biyayya a gare su sai suka batar da mu hanya. Kuma Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wa idha tahajjuna fin-nar faqala ad-du'afa'u lil-ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna naseeban minan-nar. In suka yayin da suke aka sa su a cikin wuta suna musu tsakanin su, sai waɗanda suke raunana sai su ce ma masu girma a ciki inna kunna lakum tab'an, mun kasance masu biyayya gare ku. Dan abin da yake faruwa kenan, al-mutrafun sai su ce kar ku bi wannan, su ne za su kira manzannin Allah da sunaye, su ne za su kirawo addinin Allah da ba'a, su ne za su yi izgili da addinin Allah, su kuma mabiya sai su ɗauka su bi, su yaɗa ta kafofin yaɗa labaransu da marubutansu da wanda za su ba su kuɗi su yi da ƴan haya da za su ɗauka duk su yi, su kuma mabiya sai su ce ai abinda aka faɗa kenan sai su bi. Su ƙaryata manzannin Allah da masu umarni da adal da bin Allah a cikin al'umma. Saboda haka kaga su ma Allah bai zalunce su ba, biyayya suka yi. Inna kunna lakum taba'a, haka suka ce inna kunna lakum taba'a. Kamar yadda kuma Allah yake cewa walau tara idhi adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Raunana za su ce ma masu girman kai da ba don ku ba, da mun kasance mu'mini. Qala alladhina istakbaru anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Mu muka hana ku bin shari'a yayin da ta zo muku, ku dai ku ma mushrikai ne masu ma Allah laifi. Sai su ce musu me, bal makrul layli wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Makircin dare da rana ne yayin da kuke umartan mu mu kafirce ma Allah, mu sanya ma Allah ababan tarayya. Kaga duk menene sun bi su. Dan haka ba shi yasa Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dotsa wannan hayar yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a da'a ga wani makhluqi a cikin saba ma mahalicci. Kuma in za a yi ma shugaba bai'a yace innama ta'atu fil ma'ruf, ta'a a cikin al-ma'ruf ne, a cikin abin da yake sananne ne, umarnin Allah ne. Ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu da yasa su ma waɗanda suke raunana Allah ya game da su a cikin azaba, ita ma wata sunna ce ta Allah cewa idan barna ta yi yawa to ko akwai salihai a cikin al'umma Allah zai halakar da wannan al'umma. Idan salihai ko da akwai salihai Allah zai, in al'ummar na ta yi yawa ta game ta fada gidan kowa, Allah zai halakar da al'umma. Wata kamar yadda yazo hadisin Zainab binti Jahash, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da daddare ya tashi yace la ilaha illallah, yayi kalmar shahada yace wailun lil arab min sharrin qad iqtara, tsananin azaba bone ya tabbata ga larabawa daga wani sharri da ya kusa. Yace futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj miqdar hakaza, yace gurgurdan yayi kawanya da babban dan yatsansa da dan yatsansa mai tasbihi, yace gurgurdan wannan na wato bangon da aka yi na ya'juj wa ma'juj ya bude. wannan magana da tashin hankalin da suka gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Zainab a wani hadisi a wata riwayar Ummu Salama ce ta rawaito hadisin tace ya rasulullah ana anuhu laku wa fina salihun yanzu za a halakar da mu alhali akwai salihai a cikin mu yace na'am idza kathura al-khabar yace kwarai idan barna ta yawa saboda haka yaki da barna yana da muhimmanci kuma sanadiyar halaka shine barna fasikanci kuma fasikancin nan yana samu tushe ne daga wajen man'inta dan haka wanda Allah ya bashi ni'ima yaji tsoron Allah kai ya zamanto shine masdarin halaka kuma mabiya shi wato mabiya shi mabiya fi tsantseni fi taka tsantsan idan suka bi man'inta za su kai su subaru wanda ake bi mai bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba mai hannu da shuni ba ba mai ni'ima ba mu yanzu abin da yake cutar mu kenan muna gani sai ka ga daga zarar an samu wani wanda yake zai zo yana raba samu yau da gobe shikenan shi ake yi daga zarar yau babu shi sai a ce ba a san shi ba ba ma yi saboda mutane ne samu din ake duba to idan mutane aka zamanto haka kuma ya zamanto shugabannin ba sa jin kowa sai bin san ransu kawai sai abinda suke gani na ni'ima ba sa jin maganar Allah ba sa jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su mai da hatta barnar su ta zamanto gyara barnar da suke yi sai ka samu wadansu sun ce ai shine ainin gyara in sun ce fari sai a ce fat in sun ce baki a ce kirin saboda me saboda suna da samu kuma ka samu malaman su ne za su domin su ma kansu malamai suna cikin muturafun domin suna cikin mani imta suna cikin manya suna cikin almala sai dai ya danganta ko su zamanto malaman kirki wanda za su zamanto masu kare gaskiya ko kuma su zamanto masu kare ƙaryan makaryata ko su zamanto za su tsaya akan faɗin abin da Allah yake ko da sun saba wa masu mulki da masu hannu da shuni ko kuma su bi su zamanto a cikin mutarafun wanda za su zamanto qadatul dalala jagororin bata Allah ya kiyaye mu to wannan sunnar Allah ce to sannan kaga wannan ya kunshi ban tsoro ga mabiya ga ƴan wannan al'umma da ake kiran su da alqur'ani tun daga na farko quraish wanda yawanci wanda suke jagorancin yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam sune manyan masu ni'ima na wannan al'umma to sannan Allah ya biyar da shi da ƙarin tahdidi yace wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nu da yawa wannan kam alkhabariya ce da yawa mun halakar da karnoni tsare ku alqarn kamar yadda muke bayani shine wato tsara na mutane da yawa mun halakar da su min ba'di nu daga bayan annabi nu wannan ishara ne ga cewa daga bayan annabi nu aka fara kafirci a bayan ƙasa tsakanin annabi adam da annabi nu al'umma akan gaskiya take kamar yadda Allah ta'ala yake kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin ay fa ikhtalafu bas saba ba sai bayan zuwan annabi nu kamar yadda ibnu abbas ya nuna cewa alƙarni guda goma ne tsakanin annabi adam da annabi nu dukkan su sun kasance akan tauhidi har sai lokacin annabi nu sannan aka fara bautar gumaka to sannan sai Allah ya aika manzanni shi yasa ranar alkiyama bayin Allah idan suna neman ceto wajen annabi Nuhu za su ce masa anta awwalur rusul ila ahli al-ard kai ne farkon manzanni ya zuwa ga waɗanda suke a bayan ƙasa shine farkon wanda Allah ya aika da manzanci da shari'a kan ya dawo da mutane daga shirka zuwa tauhidi to shi yasa sai Allah ya ce to bayan sa da yawa Allah madaukakin sarki ya halakar da alƙaryatu kamar yadda Allah ta'ala ya ce kamar yadda Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul furqan bayan ya ambaci yace wa qauman nuhin lamma kadzabur rusula aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya wa atadna liz-zalimina 'adaban alima wa adan wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan bayna dhalika katira bayan mutanen annabi nuhu yace to da adawa da samud da ashabur rass an ce ashabur rass shine al-mu'tafika ma abu tarijiyar madian yace wa qurunan bayna dhalika katira da wato tsare ku tsakanin waɗannan da yawa wanda waɗannan kaɗan ne wanda Allah ya faɗa ya halakar da qurun da dama wa kullun darabna lahu al-amsal wa kullun tabbarna tatbira kowanne mun buga masa misali sai da aka aika masa manzo kuma kowannen su mun halakar da su halakarwa sannan Allah ya ce wannan ya kunshi shi ma tahdidi saboda suna tafiya suna gani irin alƙar irin urun da Allah ya halakar, kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa inna hala bisabilin muqim, mutanen annabi lut ko yace kuma wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, ba ta da nisa daga waɗannan azzalimai, domin gata nan suna fi cewa akan hanyar su, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-layl afala ta'qilun, duk wannan tahdid ne shi yasa yace walaqad ataw ala al-qaryati allati umtirat matar as-saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura, to duk wannan tahdid ne al-qurun dinnan da suka zo Allah yake ma ya kurshi tahdidi, shi yasa sai kuma yace wakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, ubangijinka ya isa ya zamanto mai cikakken sani ga zanuban bayinsa kuma mai cikakken gani ga zanuban, sai aka kaddamar da sanin Allah, saboda sanin Allah ya hada zahiri da batini, kuma babban abu wane ne yake sanin abin da ke cikin zuci, tunda abin da ake gani na zahiri na ayyuka sabanin abin da ke cikin zuci, sai aka kaddamar da sanin abin da ke cikin zuci, wato Allah ya san abin da ke cikin zuciyar kowanne daga cikin bayinsa masu saba masa. A cikin wannan akwai nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka damu da abin da suke na zanubai, ubangijinka ya isa ba sai ka kiyaye abin da suke maka ba, mun riga mun sani ya isa mun ishe ka, saboda haka a cikin wannan akwai ban hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai kuma narko ga waɗanda suka saba masa, cewa in ma fa mun saba masa wanda muke saba ma wanda muke shi manzon da muke saba ma wanda ya aiko shi ya ce fa ya ishe mu, kuma mun san ya san mu, ya san zahirin mu da batinin mu, to wannan ya kunshi bayanin sunnar Allah jalla wa ala, shi sanin sunnonin Allah yana da muhimmanci a cikin rayuwa, kuma shine abinda Allah madaukakin sarki yana daga cikin shiriyar da Allah ya bama wannan al'umma, ya sanar da ita sunnar Allah, ga yanda al'ada Allah take bata kaucewa bata canzawa, dan saboda mumini kowane irin hali ya shiga in ya san ga yadda sunnar Allah take wannan ya isa ya zamanto masa wa'azi, yanzu ya isa kowane hali al'umma ta shiga mutun ya san cewar wato abinda yake sababin halaka ta al'umma shine fita daga cikin ka'idodin Allah, ma'anar fasikanci shine al-khuruj, asalin ma'anar fusuq shine al-khuruj anil maqar, mutun ya fita daga gidansa, to sai aka yi amfani da shi akan cewar kamar maqarrin mutun matabbatar mutun ita ce imani da da'ar Allah, dan haka fita daga cikin imani da da'ar Allah shine fasikanci, ma'ana saba ma Allah, saboda haka sababin halaka fita daga hanyar Allah, fita daga hanyar Allah shine sababin halakar al'umma, kuma Allah madaukakin sarki ya kafa shaida da wannan cewa haka fa yayi da waɗannan al'ummomi waɗanda suka gabata tsakanin annabi Nuhu da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗansu sun san su waɗansu ba su san su ba, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace a cikin surati Ibrahim yayin da ya aiko manzanni yace ya ambaci mutanen annabi Nuhu da mutanen Ad da Samud da kuma waɗansu la ya'lamuhum illa Allah, ba wanda ya san su sai Allah, suna da yawa waɗanda aka ambata mana suna wanda suke shahararru wanda larabawa sun sani, za a kafa misali da su, kuma ahlul kitabi sun san su, za a kafa misali da su, amma da yawa akwai su wanda ba wanda ya san su, irin su China din nan, irin su South America civilizations din da ake da al'ummomi da ake waɗanda su ma Allah ya aiko musu manzanni, Allah ya ce wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tadbira, kowanne kowace alƙarya Allah baya halakar da ita sai ya aiko mata manzo da zai buga musu misalai ya kawo musu shari'a, kuma kowanne Allah ya ce da suka saba mun halakar da su halakarwa. Na'am.
Man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha Do ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
نعم الله يجي من كان يريد العاجلة wanda duk yake son mai gaggawa ita ce duniya ajjalna lahu fiha zamu gaggauta a gare shi a cikin ta zamu gaggauta masa a cikin duniyar ma na sha'u abinda muka so liman nuridu ga wanda muka so ba duk wanda ya same ta ne zai same ta ba ko kuma zai samu abinda yake so Allah zai gaggauta masa abinda ya so kuma ga wanda ya so kuma ja'alna lahu jahannam sannan mu sanya wutar jahannama a gare shi yaslaha yaqunu a cikin ta madmuman yana abin zargi madhuran wanda ba shi da mataimaki madmuman ana zargin sa duk wani mai hankali zai zarge shi cewar ya fifita abinda yake mai na kusa ya bar abinda yake mai dawwama ya fifita mai karewa akan abinda yake mai dawwama duk mai hankali zai zarge shi sannan ma ubangijin sa mahalicin sa zai zarge shi randa zai za a jefa shi a cikin jahannam mala'iku su ce masa alam ya'tikum nadhir yanzu mai gargadi bai zo muku ba me kai ka shiga cikin wannan akwai zargi wanda ya kai wannan akwai dana sani da nadama irin wanda ta kai wannan ba kai ne yanzu mai gargadi bai zo maka ba gashi za a jefa shi cikin wutar jahannama a lokacin mala'iku za su gaya masa wannan madhuran kuma wanda yake zai zamanto ba shi da wanda zai taimaka masa afwan madhuran matrudan abin nisan tarwa daga rahmar Allah abin nisantarwa daga rahmar Allah sauki baya gare shi duk wani nufin ihsani wanda kake gani anan ana yi makafiri yana shakar iska yana watayawa yana shan ruwan sanyi duk wani sauki da yake samu anan a lahira babu shi shine ma'anar wato al-madhur ay al-maqrud min rahmatillah rahmar Allah ihsanin sa wanda yake yi wanda yake mafi karancin ihsani anan zaka gani ka matsi da bawali ka je a saki marar kai wannan rahmar Allah ce rahmar Allah ce babu ita a ranar ga kafirai ga wanda ya shiga wuta shine ma'anar wato al-madhur al-maqrud min rahmatillah duk wata rahama ta Allah duk wani ihsani komai kankantar sa an kore shi daga wannan Allah ya kiyaye mu wa man arada al-akhirah wanda kuma ya so lahira ya nufi lahira kun ga can an ce man kana yuridul ajila wanda ya kasance duniya yake so ma'ana aikin sa kenan a duniya ya kasance wato yau in yaso duniya gobe ma abin da yake ta yi kenan jiddadin a rayuwarsa shine sanadiyar rashin bin Allah shine sanadiyar yi ma Allah tawaye yana saurayi yana gurzo yana tsoho abin da yake kenan bistimra duniya ce a gaban sa kuma yayin da aka ambace ta muqabilin aka ce wa man arada al-akhirah an nuna kan cewa duniyar kawai yake so ba wanda yake san duniya kuma yake san lahira ba wanda yake san duniyar kawai saboda an ce wa man arada al-akhirah wanda ko yake son lahira sai aka kawo ta da madi wanda ya so lahira ma'ana har ya gama yayi zabin sa yace shi ta farkin sa can yake kallo wanda ya so lahira wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki irin aikin lahira fa ula wa huwa mu'min kuma shi mu'mini ne alhali mu'mini ne dole sai da imani fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura to waɗannan masu wannan sifa aikin su ya kasance abun godiya abun gode masa yanzu wanda ya gode maka in ba Allah bane wanda kai masa abu in yace ya gode ai zaka san irin godiyar sa ka kai masa sarki kyauta yace ya gode zai yi maka wato zai maka sakamako akan kyauta ka san abinda zaka samu ba wasa bane ballantana Allah da kansa yace aikin sa abun godiya ne a wajen sa ma'ana wato shi Allah zai gode masa tunda aikin an ce Allah zai gode masa ma'ana wanda yayi shine zai ga godiya Ibn Ashur a tafsirin sa yace da zamu bayanin ba'anar yadda godiyar Allah take akan aikin da kai yace sai mu rubuta tafai akan sa domin ka duba fa me cewa ya gode din Allah ne shine me cewa ya gode saboda haka abinda Allah ya gode masa kuwa zaka ga irin sakamakon da Allah madaukakin sarki zai to wannan ya isa matuƙa wajen nuna bambanci tsakanin manhajin guda biyu to a cikin wannan duk wannan danye bayanin mani ta dafa inna ma ya hata dili nafsi wanda ya shiru dan kansa ne ba zai dora ma kowa ba ba zai kwashe masa kayan sa ba kuma wanda ya saba yayi ne dan kansa ba za a dora masa na wani ba kuma nasa ba za a kwashe a bama wani ba kowa dan kansa ne to hanyoyi ne guda biyu kowa yayi zabin sa kace lahira wanda yake son lahira gasar makomarsa wanda ku duniyar yake so shine to gashi kuma ga makomarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa'athiru ma yabqa ala ma yafna ku fifita abinda zai wanzu akan abinda zai kare yanzu ko mutun ne yana zaune a gidan gwamnati ko kuma mu dauki misali a gwamna wanda ya second term gwamna ne wanda ya second term ya san May 29 ta durfafo ba shi da zaki damar takara ko ba haka ba amma ya tsaya ba abin da yake yi sai shi da gidan gwamnati baya tunanin fita daga gidan gwamnatin nan duk abin da zai yi sai gyara gidan gwamnati yake kuma sannan kwatsam lokacin ya zo ko kuma ma wanda yake zai retire yana da gida na gwamnati kuma yana da fili wanda ya saya ya fara ginin sa bai gama ba duk wani allowance da yazo duk wani extra code da yazo sai gyara gidan gwamnati yake yace yau zan zai canza kujeru ba gidan sa bane yau zai gina garden ba gidan sa bane kwatsam yana jiran lokacin retire sai kawai yaji an ce a yanzu an rage shekarun retire saboda haka fita zai daga gidan gwamnati me zai yi ba sai ya tsora hannu aka ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo ni Allah bai shirya komai ba gidan da zai koma ina zai koma sai ya koma gidan haya to kaga to wanda yake ya san tabbas mai hankali shi yasa Allah ta'ala yace madmuman abinda za wato zargin mutum abin wato baka da baka ma'ana baka da wani mubarri baka da wani justification akan wannan hankali ba zai nuna wannan abu ba duk mai hankali zai zarge ka ka san cewar barin wajen nan zaka ga tabbas inda zaka je amma baka tanadin komai ba sai inda aka ce ka bari din kana kokarin ka rike dan Allah ku kyale ni kuma yadda ni dan nayi a ce ina to shine zaka zamanto mazmum abin zargi Allah ya kiyashe mu to sannan sai Allah ta'ala ya bayyana mana sunnar sa yace kullan numiddu haula'i wa haula kowanne daga cikin jama'ar biyu masu neman lahira da masu neman duniya numiddu muna sakar musu kyauta ba tare da yankewa ba ma'anar imdad kenan kafin ya kare Allah zai saki kawo wato da masu neman duniya da masu neman lahira duk muna ba su kyauta sakakka ba mai yankewa ba min ata'i rabbik shine haula'i wa haula da waɗannan man arada man kana yuridu al-ajila da waɗannan wa man arada al-akhira dukkaninsu numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbik daga kyautar ubangijinka wama kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka bata zamanto a barhana ta ga kowa ba Allah ba zai dan wani kafiri ne wannan bayanin dukun Allah ba zai bashi dukiya ba in ya tashi yayi kokari ya nema sai Allah ya bashi kaga ya fika dan wani musulmi ne wannan ba zai hana Allah madaukakin sarki ya bashi ba in ya tashi yayi kokari sunnar Allah ce wannan saboda haka ita sha'anin kyautar duniya wannan Allah bai hana kowa ba kowa zai bashi akwai asbab da Allah ya sanya in kai riko da wannan asbab din zaka samu dan haka kuma Allah yake fifita mutane a nan duniya shi yasa sai Allah yace unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd duba ka gani yaya muka fifita sashin su akan wani akan sashi a nan duniya kenan daga cikin kyautar Allah ce ko duk ba daga cikin kyautar Allah bace kullun numiddu haula'i wa haula to a cikin kyautar Allah Allah ya fifita waɗansu akan waɗansu a nan duniya kenan da Allah yake kyauta to sai yace walal akhiratu akbaru darajati wallahi lahira ta fi girman darajoji wa akbaru taqdila ta fi girman fifiko fifikon da Allah yake a lahira ina za ka kamanta shi da abin da yake a nan duniya hatta a aljanna fifikon da Allah yake yi tsakanin mutane ya fi irin abin da yake cikin nan duniya nan duniya kana ganin fifikon ɗan Abuja da ɗan Birnin Kebe ku yi haƙuri ɗan Birnin Kebe ku yi haƙuri ma gani amma haƙiƙa ne idan mutum ya je irin gidajen Birnin Kebe a Abuja rushe su za a yi ko ba haka ba to kaga fifikon to bambanci na duniya kenan a lahira kuwa a lahira Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajati darajojin sun funa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن أهل الغرب لا يتراءون إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرب كما يرى الكوكب الساطع أو الكوكب الدري. يتي ودن دتك أن الجنة سنا جنو ودن دتك أشكيم بيناي نا الجنة لهم غرف من فوقها غرف مبنية. أشكيم الجنة أما أقيم أبو تابيناي وندتك أشكيم درجة شن سما. يتي كما يتراءى الكوكب الدري كما يندى أكي جنن تورارو ميكلي mai sakin haske haka ake gani a wata riwayar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa har sai da hular sa ta fadi har sai da hular da take kansa ta fadi dan saboda irin nisan bambancin daraja ɗan aljanna ne fa amma waɗansu ɗan aljannan da suke sama da su ga irin darajar da Allah ya ba su sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan tilka manazilul anbiya yace wannan ai gidajen annabawa ne yace bal rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin yace a mutane ne da suka yi imani da Allah suka gaskata manzannin Allah saboda haka bambancin darajar lahira kenan balantana duniya karshen dan aljanna wanda zai shiga kamar yadda yazo a sahih muslim idan ya shiga aljanna Allah ta'ala sai suranta masa aljanna ta cika sai ce ya Allah naji na tar ta cika ba waje sai ce aje kaje ka sake dubawa yaje Allah ya sake suranta masa aljanna ta cika ba inda zai zauna ko ina yazo sai ya ga kan cewa wani ya riga ya kama wajen wani ne gidan wani ne sai ya sake dawowa ya ga ma Allah har sai yayi haka sau uku sai Allah ya ce masa to kana son kutankucin duniya sai ce ya Allah abin kuma izgili ne kuma kai ne rabbul izza wasa ake da ni kuma kai ne ubangijin izza sai ce ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza magana a wajena je ka kana da goman duniya kwatankwacin duniya sau goma to mutum nan abin da zai rinka tunani shine yanzu kaga ko gida ne aka ce kana da daki 100 ai ba za ka iya suranta wannan ba ko me za ka yi da daki 100 to amma abin a zuciya ne halittar da banci Allah ya sanya halittar yadda yake duniya mai duniya go kwatankwacin duniya mai duniya ninkin goma za ta yi ma'ana ga zuciyar dan adam a lokacin kuma zai ji ni'imar kuma zai ji dadin wannan ni'imar nan ko an baka kwatankwacin duniya ba za ka iya jin dadin ta ba ko ba haka ba tunda ko daki 100 kake da shi sai dai gado daya sai daki daya shi za ka iya jin dadin sa to amma a lahira Allah ya sa ni'imar ba saboda rahamar Allah a lahira ba irin wannan bace shi yasa Allah yace mana wannan ishara ne kawai yace walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila lahira tafi girman darajoji kuma tafi girman fifiko Allah ka bamu fifiko a ranar lahira to sai mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe zamu dora anan subhanakallahumma wa bihamdika.